Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Yusuf Ali Harambe. Muka sake dawo a cikin shirin mun karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Ku a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa a yayin da kwamitin sa ido ne da ake sayar da mai a Najeriya ya soma aiki, da alamun har yanzu sauran runa a gaba a wasu jihohi. Sannan kuma a bangare ɗaya kuwa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC wato Malam Bello Kyari ya ce shimfiɗa bututun iskar gas daga kudancin Najeriya zuwa arewacin ƙasar abu ne muhimmi idan har ana buƙatar tallafawa masu ƙananan ƙarfi. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lindsay ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York, lamarin da shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya kyankyasa zai faru, wanda cikin watanni hudu da suka gabata yake ta kokarin ganin an samar da allurar, wanda a can baya ya yi ma matsalar annobar rikon sakainar kashi. Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar an gabatar da allurar farko. Barkan ku Amurkawa, barkan ku mutanen duniya. Allurar dai da aka saka a cikin mazubi mai sanyi an fara fitar da ita ne daga kamfanin Pfizer da ke Kalamazoo a jihar Michigan tun daga ranar Lahadi, inda aka dauke ta cikin sauri zuwa sauran jihohin daukacin kasar ta Amurka. Kamfanin Pfizer tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech su ne suka hada maganin. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce zababban shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaben da aka yi a watan Nuwamba. A yau Talata, Rasha ta ce Putin yana yi wa Biden fatan nasara, ya kuma ƙara da cewar yana da tabbacin cewar Rasha da Amurka za su yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suka addabi duniya. Putin ya ƙara da cewar a shirye yake su gana da Biden. Shugabannin kasashen duniya da dama sun yi wa Biden murnar wannan nasara ta lashe zaben. Kana da tattauna hanyoyin aiki tare da zarar ya kama aiki a watan Janairu. Putin ya ce dama ya tsaya ne sai an tabbatar da sakamakon zaben a hukumance, wanda aka yi hakan a jiya Litinin, inda masu zaben kwaleji da ake kira Electoral College a Turanci suka tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada Trump. A sati mai zuwa ne Attorney General na Amurka William Barr zai bar kujerarsa. Bayan ganawa da shugaba Donald Trump jiya Litinin, Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamin Kirsimeti don samun damar zama da iyalinsa. Trump ya wallafa takardar barin aikin ba, wanda take ɗauke da kalaman jinjinawa daga gwamnatin ta Trump. Takardar ta ƙara da cewar ranar ƙarshe da ba zai yi aiki ita ce ranar 23 ga watan Disamba. Mataimakin Attorney General Jeff Rosen zai rike kujerar ta wucin gadi a cewar Trump. Attorney ba dai na kusa ne da Donald Trump kuma amininsa, amma Trump bai ji daɗin yadda ba ya fito ya ce babu wani maguɗi a zaben da aka yi da zai canza sakamakon zaben ba a watan Nuwamba. A karan farko Amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane akan Iran bisa dalilin ɓacewar wani ba Amurke a tsibirin Iran a shekarar 2007. Amurka ta kakaba takunkumi ga wasu jami'an tsirrin Iran su biyu, waɗanda aka tabbatar da cewar suna da hannu akan ɓacewar tsohon jami'in hukumar FBI Robert Levinson, wanda ake tsammanin ya mutu. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin, ma'aikatar kudi ta Amurka ta fitar da sunayen jami'an cewar Muhammad Basiri da Ahmad Kazai suna daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaro ta Iran, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa manema labarai cewar akwai alamun cewar Basi da Ahmad suna da asusun bankuna a Amurka kuma za a kulle su. Haka kuma babban jami'in na Amurka ya ce jami'an na Iran biyu za haramta musu wasu al'amuran su a wajen Iran ɗin. Kasar Australia ta ja kunnen kasar China da cewar za ta kai ta ƙara zuwa kungiyar kasuwanci ta duniya, muddin ta ce za ta kakaba mata takunkumi akan makamashin gawayi da suke fitarwa zuwa kasashen waje. Kamfanin dillancin labaran China Global Times ya ruwaito jiya Litinin cewa gwamnatin ta samu izinin sayo sinadarin kol daga wasu kasashe ba tare da wasu tsangwama ba, amma banda kasar ta Australia. Jirage da dama ne dauke da kol na kasar Australia aka hana musu saukewa a bakin ruwan kasar China. Prime Minister Australia Scott Morrison yau Talata ya shaida wa manema labarai cewar har ya zuwa yanzu Beijing bata amince ko kuma ƙaryata wannan rahoton ba, don haka za su dauki labarin a matsayin kafafan watsa labarai ne suka hada shi.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin, sakamakon rashin daidaito na yadda ake sayar da mai a gidajen man fetur ya sa gwamnatin tarayya kafa kwamitin sa ido. Kwamitin ya soma aiki a yau, to wai ko yaya masu sayan mai ke ji game da farashin man a gidajen mai? Gadi Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Sakamakon rashin daidaito na yadda ake sayar da man fetur a gidajen man fetur ya sa gwamnatin tarayya kafa kwamitin sa ido, kwamitin da ya soma aiki a yau. To wai koya masu sayan mai ke ji game da farashin man a gidajen mai a yanzu?
Sunana Alhaji Ibrahim Kari, muna san lita 168-166. Is that normal ya? Daban-daban ne, ko ne gama yaran su? Akwai masu 166, akwai masu 167, akwai masu 168.
Ina sayan mai akan farashi daban-daban. Ina sayar da 166, ina sayar da 170, ina sayar da 168. Sometimes idan an rage kudin mai ba za su rage ba, kuma idan an kara kudin mai atake za su kara kudin mai. Kaga nan kiran da nake muku shine dan Allah su yi kokari, idan an rage mai a rage, idan an kara a kara.
Malama Gloria na ko cikin masu sayar da mai a gidajen mai ta bayyana da suke sayar da man a yanzu. Kullum aka zargi dilalan man fetur da tsawala farashi domin samun kazamar riba, batun da shugaban kungiyar dilalan man fetur ta IFMA a jihar Adama Alhaji Dahiru Buba ke mamusantawa.
Yadda ka yi labari, gwamnati ta ba da 14 ga wata Litinin jiya za ta rage mai naira 5. To a gaskiya ta rage naira 5 din kamar yadda aka faɗa. To amma wannan ragin nan ta shafi Dapman Depo, waɗanda suke da depo suke sayan man a APC. Wannan ragin daga waje su ne aka rage. To gaskiya mu independent marketer lallai sun rage mana, don satin da ya wuce muna sayan mai 153 a waje su yanzu sun sayar mana 148 naira 5 da aka rage din a rage. Mu kuma waɗanda mu muke sayar da mai 170 yanzu mun koma 165. To amma fahimtar magana din kamar yadda aka ce gwamnati ta ce za ta sai da mai bai daya ba haka take bane. Wannan maganar regulation na maganar sai da mai a gidajen mai tana nan. Ranan da in an gaya maka gwamnati ta ce za ta sai da mai bai daya, to DPR ne suke da wannan izini. Su ne za su bibiye gidan mai su tabbatar da AAA gwamnati ta ba su izini a sai da mai bai daya. NMPC mega lallai gwamnati ta ce musu su sai da mai naira 159. Su ne suke sai da mai bai daya, don su gwamnati ne yake ba su mai direct ba da kuɗi suke saya ba. In sun zo su sauke a gidajen mai nasu sun sayar su yi limitar ma gwamnati ya ba to interest a kai. Amma mu independent market muna iya sayan mai nan da kuɗi mu kashi a jifin mu. Mun ba gaya mana ga abin da mu za mu sayar ba. Amma gaskiya tun da an rage mu ma mun rage. Yanzu haka gidajen mai namu gaba ɗaya na independent muna sai da mai 165.
Ko ma da menene yanzu ku an zura ido a ga kwashin kwamitin sa idan zai yi tasiri ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC Malam Elekyari ya ce shimfiɗa bututun iskar gas daga kudancin Najeriya zuwa arewacin ƙasar abu ne muhimmi idan har ana buƙatar tallafawa masu ƙananan ƙarfi. Haka zalika kamfanin man ya jaddada basussukan da suka karɓo daga ƙasashen ƙetare za su taimaka wajen ganin inganta matatan mai a ƙasar. Shugaban ya shaida hakan ne a wata tattaunawa da ya yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Ga kuma abin da yake cewa.
Alhamdulillah wannan aiki sai dai alhamdulillah halin da muke ciki tun da muka fara wannan aikin a watan Jula har zuwa yau ba daina wannan aikin na kwana ɗaya ba. Fai-fai nan da ake tona ake binne har yanzu muna yin su kuma mun imani cewa nan zuwa wata 24 da muka faɗa na wannan tsarin za a aiwatar da wannan gas daga Jokkuta zuwa Kaduna har zuwa Kano. Kuma amfanin da za ta yi zahiri ne na farko akwai gidajen wuta da za a yi Kaduna, Abuja da Kano. Wannan masu sun zo da nisa kan tsare-tsaren da ake da yadda za a samu kuɗin da za a gina wannan mata. So amma mafi muhimmanci shi ne idan aka samu wannan layin gas ɗin na farko gidajen wuta na masu zaman kansu ko kuwa kamfanin masu yin taki da sauransu ko kuwa masu yin masana'antu kala-kala duk za a iya ba su wannan gasin domin su yi nasu wutan da kansu ko kuwa a sarrafa wannan gasin don ya zama tabarmai da robobi da waye da sauransu da mutane suka sani. Mu dai ya saninmu ba za a yi wani project da mai muhimmanci ga kasar nan kamar wannan project ba domin idan aka aiwatar da wannan kasa shi zai ba da dama karasa gas har zuwa wuraren Lagos ya zagaye har zuwa kasashen makwabtan mu idan ba a kammala wannan ba wancan kuma ba su yi ba. Saboda haka wannan tsari ce mai muhimmanci ga kasa kuma abu ne wanda burinmu shi ne idan aka aiwatar da wannan abu zai zama abu ɗaya muhimmin wanda shugaba Buhari ya yi wannan kasar da ba za a kara manta ba har duniya ta tashi insha Allah.
To za a ga cewar ana ganin ku ne bangare wanda kuka fi samo ma kasan nan kuɗi a cikin in aka duba gurare da ke kawo ma ƙasa kuɗi kuma za a ga cewar yanzu an kai ga har kun je kun ciyo bashi ga bankin duniya. Menene hikimar ɗaukan wannan bashi da kuka yi daga bankin duniya don al'ummar Najeriya suna so su san menene wannan dalilin?
Bashin da aka ci daga bankin duniya wannan abu ne na Ministry of Finance kamar yadda ka sani amma kuma idan abubuwa suka takura maka zamani ta canza kudaden da ake bukata ya wuce abin da muke iya fito da shi dole ya ci bashi. Kaga wannan tsari na cin bashi an yi shi ne domin a cika wani gurbi da mun san suna nan a kammalar da wasu manya-manyan ayyukan da dole a yi su wanda shekara da shekara aka kasa yin su kamar misali manya-manyan titunan da aka sani hanyar railway da gidajen wuta da sauransu wanda halin da muke ciki yanzu kudaden da suke shigowa hannu ba ta iyawa. Kuma idan aka yi wannan tsarin wannan manyan ayyukan su da kansu za su dawo da kuɗin da za a maida wannan bashi. Shi ne da aka cin bashi ga kasashe ba sabon abu ba ne illa iyaka a tabbatar cewa idan aka ci bashi za a sa shi hanyoyin da sun za su yi wa ƙasa ba.
Madalla, to wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba. Ubana za yaron zamani shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na sha giya da ta ba baba ne gani nan ban da tsaya ba baba ne an na so
Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
Wasu mahara dauke da manyan bindigogi akan babura sun yi awan gaba da kimanin mutane 15 a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Wannan al'amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin din nan da ta gabata a ƙauyen Ogu dake yankin Tagina ta karamar hukumar Rafi a jihar Niger ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali, kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi ƙarin bayani.
Nan ƙauyen Tagina an ɗauki wasu kamkawa sun kai mutum 14 ko 15 wanda aka ɗauka, sannan kwana 4 ko 5 da suka wuce can yankin Karaya an kwashe ma wasu ungwayawa shi hannu. Sannan kai malam abin da ya sai dai mu yi addu'a,
amma su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abun.
Katon dambu ya yawa baya jimmai, daga ne muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abun.
Amma wasu kukuna ganin su masu wannan ta'addancin?
To ai abinda da suke ai wata sama da rana suke zuwa ai su ana ganin su yawancin da mashina suke daga ne da bindigogin su.
To bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karan su ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin, kamar yadda shugaban karamar hukumar Tarafi Alhaji Ismaila Dan Modibbo ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To wato abin da ke faruwa Mustapha, wannan magana da ake na Ogu ta Jina da sauransu, wato akwai Ogu, akwai Ogu. Ogu ne aka yi kidnapping din mutum 4, wancan Ogu wani ƙauye ne wurin wayan kilomita 4 ko 5 zuwa daga Kagara zuwa wannan wuri. Wayannan kuma wayanda suka tsara hanyar tsakanin ta Jina da Minas suna wurin dutsen Ogu ne, nan ne ake gani bayan nan sun bude sabon camp nasu da yake a gaban al'umma. Kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata 11 da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke biyowa, duk lokacin da zaka faɗi zaka kai magana ne kamar an shuka tusa. Wanda wuri ba a tare shi ba, wannan barayi sun samu rufi yanzu daga birnin Gwari Forest, Kamuku Forest, yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har Zangiru Bridge, wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje, kuma 'yan banganmu ba su da ƙarfin makami da za su iya faɗa da waɗannan barayi. So yanzu maganan barayi a Kamuku Forest ma ya kau, yanzu barayi sun dawo ne suna ƙoƙarin gina sansanoninsu a waɗannan duwatsu da ke gabacin ta gida, wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru, so wannan hanya da ta tashi daga Minna zuwa Kwantagora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ka duba a cikin wannan kwana 3 da suka wuce mutanen nan sun yi operation yanzu a wannan wuri. Akwai kanta da ta fito ranar Asabar, sun tsara kantan nan tana dauke da amarya, sun harbi mutum 3, sun ɗibi mutane da dama sun wuce daji da su. Yawaye suka sake shiga wani ƙauye na Rafin Doko suka ɗibi mutum 10 a wannan ƙauye. Bayan ranar Alhamis ne suka ɗauki hakimi a Yakila, suka ɗauka kuma a garin Gabas. Kaga abu ya zama a kowane irin rana suna fitowa su yi operation. Kaga mutanen ƙauyuka 'yan Najeriya ne, kuma suna da haƙƙi su ma a kare rayukansu da dukiyoyinsu, wanda gwamnati za ta ga ta yi police akan wannan abu. Kuma abin da mu muke yake ɗaure mana kai shi ne, idan ka dubi Niger tana da yanki kashi 3 ne. Yanki 2 ne ke fama da wannan masifa na rashin tsaro. Wannan yanki namu da muke ciki fiye da shekara 7 ana fama da wannan matsala. Akwai yankin da ke makautaka da mu nasu, su ma ya zo ya fara kwanan nan, amma irin ɗauki da gwamnati ta kai a wannan yanki da ke makautaka da mu, wallahi abin da ya faru aka kai wannan ɗauki a wannan yanki ya faru guda 6 shi ko 10 shi ya faru a yankin mu, amma har yanzu bai komai ba. To abin da ke bani mamaki, mu ba 'yan Najeriya ba ne ko mu ba 'yan jihar Niger ba ne? In ka dubi yanzu ƙauyuka da suka taso waɗanda ke da bandar da wannan wuri, ƙauyen Shiroro, Hanawanka, mutane ne da ke wannan ƙauyen sun gaji da gudun hijira, yanzu sun haɗa kai tsakaninsu da ɓarayin nan. Nan ɓarayin nan ke cin kasuwa, nan ɓarayin nan ke sallan Juma'a, yadda ka san ba Najeriya ba ko ba jihar Niger.
Wanda kana nan su ma mutanen garin sun haɗa kai da ɓarayin kenan, mutanen
yankin. Sun haɗa kai da su. Sun haɗa kai da su tunda yanzu in zaka shekara ba zaka ga mutumin Hanawanka guda ɗaya ya zo gudun hijira ta Garba. Za su zo su sayi kayan kasuwansu da sauransu. Mutanenmu sun shiga sun tabbatar da tare da ɓarayi ake huɗoɗi a wannan ruwa. Ƙauyukanmu yanzu da suka rage daga wannan Hanawanka sai Wayam, sai farar ƙasar Izala, Sufana, Mujanjan, Fangugari, Rafin Gora,
Goftai zuwa Tungan Meja ke kwange sai gadan zangin ruwa innan kauyukan da na lissafa maka kabbarai sun kona musu gidajen su na kan hanya
yanzu ba kowa wuraren
babu kowa wuraren
kaman ga ruwa na wannan sun kai gidan
wani in ka lissa za su kai kauyuka guda takwas wa'innan kauyuka takwas duk barayi sun tada wa'innan kauyukan an kona musu dukiyoyin su an yi komai sannan tun daga lokacin da wata 11 da ya wuce da aka fara kone kone a kona mu ƴan banga gida a kashe ƙan banga a kona mai kaya har yanzu ni ban ga wani tallafi daga gwamnatin tarayya Abuja da aka kawo a ba mutanen nan saboda ayyukan corrigin da wanda yaya za su ji karfin ciki game da wannan aiki abin da nake gani ya rage mu muna mu al'umman karamar hukumar Rafi za mu shiga addu'o'i ne musulman mu da Krista wa'innan mutane Allah ya kawo mana ƙarshen su
har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar ƴan sandan jihar Niger domin kuwa samun kakakin ƴan sandan Wasiu Abiodun ya faskara to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani akan wannan lamari kuma tana daukan matakin shawo kan wannan matsala inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Ahmad Matane
alhamdulillah hukumance muna nan muna bin diddigin abin da ya faru kuma wayanda aka kama mun riga muna magana da jami'an tsaro da kuma su wayanda suka kama din na san na yakin da su yi magana za a biya di abin ga kudin fansa
na'am na shi hakimi kenan
na shi hakimi amma nan ta gina ɗaya ba mu samu cikakken bayanin da suke so ba akwai matakan da muka dauka wanda yake ba wanda za a buga waya ko kuma a yi magana shi a bayanin jama'a so wayannan matakan da muka dauka ba mu samu fito da su fili amma yana tabbatar maka cewa gwamnati nan kamar da ta saba ka san dama akwai operation da muka yi na can bangaren har zuwa su mu riga kwankwaro dusan magaji da dama operation din zai dawo ta nan rafi da shirowo to duk cikin wannan tsarin da muka yi wanda ke insha Allah cikin dan lokaci kaɗan nan za mu ƙara abin da bayyana da shi
na'am bayanai sun nuna yan ta'addan nan sun kona ma wasu garuruwa da dama a ƙaramar hukumar rafi din nan me za ku ce game da wannan al'amari da ke ƙara ta'azzara
abu ne wanda yake kamar yadda ka sani ya bi Najeriya gaba daya ba jihar Niger ba ne kawai kwana biyu uku da suka wuce na fito mun yi taro na sakatarin gwamnatocin jihar Arewa cikin abin da aka tattauna shine maganar security dole ne mu dauki matakai a lokaci guda babu wani tasiri idan ana operation kamar a Katsina idan ba a yin shi a Kaduna da Niger da Zamfara dole ne a dauki rana guda a yi operation gaba daya a yi shi a Katsina a yi shi a Kila Kebbi a yi shi a Niger a yi shi a Kaduna da kuma Katsina so kaga idan ana haka wayannan ta'addan ba za su samu wurin fita ba har su je su inda suka ga wuta sai su dawo inda suke ganin da sauki to wayannan matakan mun riga mun daidaita a kansu kuma muna fata cikin ɗan lokaci kadan za a fara aiwatar da wayannan abin gadin
fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustapha yanzu kuma ga labarin wasanni
wasanni a takaice
Jamhuriyar Niger ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe ko semi-final ko kuma demi-final a rukunin B na WAFO ko IFOA a ƙasar Ghana bayan Jamhuriyar Niger ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da ƙasar Togo a wannan rukunin na Jamhuriyar Niger Burkina Faso ce za ta rakiyar Jamhuriyar ta Niger bayan ta kwaɓe ƙasar Benin mai masaukin baki a Porto Novo inda ta shammace ta da ci ɗaya da banza a rukuni na ɗaya wanda ya kumshi ƙasar Ghana da Côte d'Ivoire Nigeria to Ivory Coast da Ghana ne suka kai zagaye na kusa da na ƙarshe ko kuma demi-final na wasan kwambalar ta ƙwallon ƙafa ta IFOA ko WAFO da zai baiwa wanda zai zama zakara tikitin shiga kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika na matasa yan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana ƙasar Mauritania a ranar jiya ne hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai UEFA ta hiddo jadawalin wasannin kwallon
kwallon kafa na club din da so kasance zakaru a kasashen su na nahiyar Turai a matakin kungiyoyi 16 kuma za a yi karon battle tsakanin Barcelona da Paris Saint-Germain da za su sake hadewa a wannan matsayi na wasanni na Champions League a karo na 5 sai kuma Leipzig da Liverpool a ranakun 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 yayin da wasannin na biyu na kungiyoyin za su wakana a ranar 10 ga watan Maris a ranar 17 ga watan Fabrairu na shekarar mai zuwa FC Porto da kasar Portugal ta takarbi bakuncin Juventus da Turin ta kasar Italia yayin da FC Sevilla ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Dortmund ta kasar Jamus za a yi karo na biyu na waɗannan kungiyoyin a ranar 9 ga watan Maris sai ranar 23 ga watan Fabrairu Lazio de Roma ta kasar Italia za ta karbi bakuncin Bayern Munich mai rike da wannan kambe ta kasar Jamus yayin da Atletico Madrid ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Chelsea da kasar Ingila kungiyoyin za su sake hadewa a ranar 17 ga watan Maris sai a ranar 24 ga watan Fabrairu inda Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus ko Alman za ta karbi bakuncin Manchester City ta kasar Ingila yayin da Atalanta da Bergamo ta kasar Italia za ta karbi bakuncin Real Madrid da kasar Spain sai kungiyoyin su sake hadewa a ranar 16 ga watan Maris na shekara ta 2021 a wasannin mataki na 16 na Champions League na kwallon kafa nahiyar Turai a ranar jiya ne Allah ya yi wa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Shirar Wuye Cikawa ya rasu yana dan shekaru 73 da haihuwa shi da Shirar Wuye ya yi fice wajen horar da kungiyoyin kwallon kafa tsakanin kasar Faransa da kasar Ingila kuma ana iya cewa shi ne share fage a kasar Ingila lokacin da ya horar da kungiyar Liverpool ga ɗan kasar Faransa su ci gaba da zama kococin kungiyoyin kwallon kafa na kasar Ingila Shirar Wuye ya horar da club din Liverpool na kasar Ingila wanda a tare da shi ya lashe kofin FA da League Cup da kofin UEFA ko kuma kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai da Super Cup na Turai din a shekara ta 2011 haka ma Shirar Wuye dan kasar Faransa ya lashe wasannin kwallon rukuni na daya na kasar Faransa tare da Paris Saint-Germain a shekara ta 1985 shekara ta 1986 kuma a wannan shekarar ne ya karbi ragamar kungiyar ta PSG Shirar Wuye ya shahara sosai wajen zakulo matasan taurarin gobe na kwallon kafa kamar yanda ya zakulo ƴan wasa da suka hada da Benzema da Steven Gerrard da Zinedine Zidane waɗanda taurarin su suka ƙella a dukkan fadin hilayen kwallon kafa na duniya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya ma'aikaciyar lafiya Sandra Lancy ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya taya zababban shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zabe da aka yi a watan Nuwamba A sati mai zuwa ne Attorney General na Amurka William Barr zai bar kujerarsa bayan ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kadan kamin ranar Kirsimeti don samun damar ganawa da iyalinsa A karon farko Amurka ta fara daukan mataki a bayyane kan Iran bisa dalilin bacewar wani ba Amurka a tsibirin Iran a shekarar 2007.
Thomas Sauraro da haka dai kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ta kazarabi kenan a gogon Ghana yanzu ka amadadin Yusuf Ali Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lawrence Gresham da ta hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya ma assalamu